dans le monde. Merci pour votre fidélité à notre.
Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 7 ga watan Satumba shekarar 2023. Muhammad Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da caji karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa manyan jami'an adawa a Najeriya sun ce za su dangana da kotun kolin kasar bayan da kotun sauraron kararrakin zabe ta yanke hukuncin cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu ne lashe zaben shugaban kasar da aka yi a watan Fabrairu.
Menene dama abun nan ba ana ce masa kotun Allah isa ba? Za mu je idan muka je shi ma bai gansar da mu ba akwai kotun Allah.
A jamhuriyar Niger kuwa za ku ta cewa hukumar 'yan sandan birnin Yamai ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojin Faransa a kasar da su mutunta doka bayan rahotanni suka nuna cewa mutane na fakewa da zaman dushen din don tafka ta asa ciki har da yawa mata fyaɗe.
Akwai wanda ke zuwa domin su nuna goyon bayansu da gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin Faransa sun tafi, amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman diski.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta karanto mana da kuma labaran wasanni. Kuma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an gode lafiya. Ga labaran duniyar. Yan takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake ɗaukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a watan Fabrairu, inda suka yi ikirarin cewa an tafka magu'i sannan akwai kurakurai, inji lauyoyinsu. Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na biyu da ɗan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na uku sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zabe na cike da magu'i da kuma gazawar hukumar zabe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo. Suna so a tumɓuke Tinubu. Sai dai kotun sauraron kararrakin zaben shugaban ƙasa a ranar Laraba ta yi watsi da kararrakin da suka shigar ɗaya bayan ɗaya a hukuncin da kotun ta ɗauki sama da sa'o'i 11. Hukuncin ya biyo bayan irin sadan da aka yi a shekarun baya a zabukan da suka gabata a kasar wacce ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar Afirka, inda babu wata shari'ar kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da ta taba samun nasara tun bayan da Najeriya ta koma kan turbar demokradiyya a shekara ta 1999. Japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya. Hukumar binciken sararin samaniyar Japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin HHI daga cibiyar binciken sararin samaniya ta Tanegashima kai tsaye a tashar talabijin. Bayan nan rokar tana dauke da na'urar sauka a duniyar wata. Duniya ta sake waiwayar kalubalen tafiya a duniyar wata. A watan jiya, India ta saukar da wani kwambanta a kusa da tsagin kudancin wata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya ya shaidawa shugabannin sojojin Gabon cewa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shirye suke su tallafawa kasar yayin da take kokarin komawa kan tsarin mulkin demokradiyya bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo na tsawon shekaru 56. Jami'an soji sun kwace mulki a ranar 30 ga watan Agusta, inda suka soke zaben da aka kammala a mintoci bayan sanarwar cewa shugaba Ali Bongo ne ya sake lashe zaben. Zaben da suka ce bai inganta ba. Bongo, wanda ke kan karagar mulki tun shekarar 2009, ya gaji mahaifinsa Umar Bongo, wanda shi kuma ya shafe shekaru 42 yana mulki. Jama'ar kasar sun yi na'am da juyin mulkin. Cikin farin ciki suka nuna murnarsu a Libreville, babban birnin kasar. Kuma a ranar 4 ga watan Satumba, alkalai suka rantsar da Janar Bryce Oligui Nguema a matsayin shugaban rukun kwarya, inda ya yi alkawarin cewa za a gudanar da sahihan zaɓuka cikin 'yanci da adalci, amma bai bayar da ainihin lokacin shirya su ba. Masharhanta sun ce a lokacin da za a fara taron kasashen duniya masu karfin tattalin arzikin duniya na G20 a ranar Asabar a birnin New Delhi, da alama rashin halartar shugaban China Xi Jinping a wurin taron zai fi daukan hankalin mahalarta taron daga batun kokarin tunkarar muhimman batutuwa da ake fama da su a fadin duniya kamar sauyin yanayi da yakin Russia a Ukraine. Beijing ta dan yi tsokaci kadan ne kan dalilan da suka hana Xi halartar taron. A cikin wata sanarwa a shafin ta na yanar gizo, ma'aikatar harkokin wajen China ta ba da sanarwar cewa Li Qiang ne zai halarci taron a madadin shi. Masu sharhi sun ce matakin Xi na kaurecewa taron ya haifar da ayar tambaya, ya kuma nuna alamun cewa China ta sauya manufofinta na harkokin waje tun da ya dare karagal mulkin kasar sama da shekaru 10 da suka gabata. Xi bai taɓa fashin halartar taron G20 ko sau daya ba cikin wannan shekarar, duk da janye dokar kulle ta COVID-19 mai tsanani da kuma zarcewa kan karagar mulki a karo na uku da ya saba al'ada. Tafiye-tafiyen da Xi yake yi sun ragu sosai. Wasu misalai da za a iya tabbatar da al'adar Xi sun hada da halartar taron G20 da aka yi a Indonesia da kuma halartar taron APEC a Thailand a bara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, jam'iyyun adawa na PDP da Labour Party sun ce za su kai koken su gaban kotun kolin kasar don sake kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu, wanda INEC ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar watan Fabrairun bana. Bayyana shirin daukan wannan mataki da jam'iyyun suka yi a yau Alhamis na zuwa ne sawa'i bayan da kotun sauraron kararrakin zabe ta jaddada cewa Tinubu ne ya lashe zaben. Garkai ya basha da karin bayani daga Abuja.
Sa'o'i bayan yanke hukunci da kotun daukaka kara ta yi na fatalida karar da jam'iyyun PDP Labour Party da kuma APM suka shigar, ganin cewa sun gaza wajen tabbatar da zargin su na cewa zaben da aka yi a watan Fabrairu ba a yi adalci ba, wanda kuma hakan bai yi wa jam'iyyun adawan dadi ba, ganin cewa ko da guda daga cikin hujjojin su da suka gabatar bai gamsar da kotun ba. Sai dai duk da haka jam'iyyun adawa irin su PDP da Labour Party yiwowin su ba sanyi ba, domin sun ce shari'a yanzu aka fara kuma sai sun ga abin da ya turewa buzu nadi akan neman haƙƙin su. A taron manema labarai da jam'iyyar PDP ta yi, shugaban jam'iyyar Ambassador Iliya Damagun ya bayyana cewa wannan hukunci da kotu ta yanke ba ta yi la'akari da canje-canje da kuma sabbin dokoki da hukumar zabe ta INEC ta yi ba, don haka dukkan kudin da hukumar ta kashe wajen kwaskware dokokin zabe a banza ta yi su tun da kotu ba ta yi la'akari da su ba.
Ya kara da cewa za su daukaka kara zuwa kotun koli.
Farko kowa ya ga abin da ya faru a kotun nan, kuma an yi canje-canje a tsarin zabe, amma yanzu bisa sakamako da aka yi na shari'an kotun nan ya nuna kenan duka kudin da aka kashe na wannan canje-canje da aka yi da dokoki da aka yi aikin banza ne, an koma gidan jiya kusan shekara 10 baya. Sun yarda cewa abinda hukumar zabe ta yi alkawarin za ta yi an samu akasin yin wannan, sai suka juya kuma suka ce ba lalle bane sai an yi shi. To me amfanin a fara har a ce an yi doka ana so a yi amfani da wannan? Menene dama abin nan ba ana ce masa kotun Allah ya isa ba? Za mu je, idan muka je shi ma bai gansar da mu ba, akwai kotun Allah.
Ita ma jam'iyyar Labour Party a sanarwar da ta fitar ta hannun sakataren hulɗa da jama'a Ibiyore Ifo ya ce kotu ba ta yi musu adalci ba, don haka yanzu sun fara shirye-shiryen ɗaukaka ƙara. Abdulkarim Ibrahim na ɗaya daga cikin masu faɗa aji a jam'iyyar ta Labour Party ya ce tabbas za su ɗaukaka ƙara kuma ba za su gajiya ba, domin suna ganin za su iya samun nasara a kotun koli.
Wanda muke son mu yi shi ne mu a zauna, kada a yi rigima, kada a yi komai. Tunda akwai abin da ake cewa Supreme Court, sai mu je Supreme Court, tunda akwai su tijjawan a can kuma akwai su lawyer can, sai mu kara argument din, mu kara nuna musu cewa lalle wayannan abubuwan ko a ina a duniya wayannan abubuwan lura ne, ba abubuwa bane da ake wurgarwa da wayannan suka wurgar da shi a tarakunan.
A hirarsa da muryar Amurka, Bala Ibrahim wanda shine daraktan yada labaran jam'iyyar APC mai mulki, yace ai jam'iyyun adawa da busu yarda da wannan hukunci ba, suna da ikon daukaka kara, kuma jam'iyyar su ta APC a shirye take kuma ita za ta yi nasara.
Maganar damuwa ko tsorata game da daukaka kara duk bai taso ba a jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC jam'iyya ce mai son ci gaba, jam'iyya ce kuma da take aiki da dukkan muradin demokradiya. A je kotun ta gaba, lauyoyinmu za su gabatar da hujjoji, suma lauyoyin su za su gabatar da hujjoji, kuma muna da yakinin cewa aikata ba daidai ba ta tabbatar musu da zunubin su.
Yanzu dai ƴan Najeriya hankulan su ya karkata ne ga ikirarin da jam'iyyun na adawa suke yi na yunkurin daukaka karan kotun koli. Shari'a dai mace mai ciki ce, in ji ƴan magana, kuma ba a san abin da za ta haifar ba, lokaci ne kadai zai bayyana hakan. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Ta hukumar ƴan sandan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta umarci jagororin zanga-zangar adawa da zaman sojojin Faransa a kasar da su mutunta doka, bayan da rotanni suka ce wasu mutane na fakewa da zaman dushe din da ake yi don tafkata asa, ciki har da yi wa mata fyaɗe. Wakilin muryar Amurka Yamai Sulaiman Barma ya yi kuma da ƙarin bayani.
Bayanan da hukumar ƴan sanda ta ce ta samu daga wurin da ake zaman dirshen din da wasu kungiyoyin kwararren kula suka shirya don tilastawa sojan Faransa ficewa daga Niger na nunin wasu mutane na amfani da wannan dama domin cin zarafin jama'a. Sabili kenan shugaban hukumar ƴan sandan birnin Yamai Janar Abdulsalam Adam Muhammad ya ziyarci inda ake wannan taro don jan hankula akan maganar rubin doka da oda.
De façon à libérer la voie express. Il y a suffisamment de place, il y a suffisamment d'espace pour que les manifestants puissent se retrouver.
Yace akwai bukatar a janye daga hanya domin akwai wadataccen filin da zai iya daukar masu zanga-zangar. Mun samu rahoton cin zarafi har ma da aikata fyaɗe, wanda yake babu daɗin faɗa, kuma tuni muka kama wasu mutane akan wannan. Za mu ci gaba da aiki, saboda haka ya zama wajibi ku taimaka mana. Ya kamata ku kafa kwamitocin kula da aikin saka tsari. Hukumar ƴan sandan ta ce ta lura da yadda wasu ke uzurawa masu ababen hawa. Yace kana isowa da motarka za ka ga sun umarce ka ka sauke madubi. Ana ta bubbuga maka mota, sannan a umarce ka ka fidda bel, idan kuma ba burgare ka a ce ka fidda hular kwano. Canjin mulki baya nufin kowa ya yi abin da ya ga dama. Saka bel da dora hular kwano abu ne na bin doka, saboda haka ya zama wajibi mutane su kiyaye doka. Da yake mai da martani kan abubuwan ashada, hukumar ƴan sanda ta ce suna wakana a wurin da ake zanga-zangar nuna adawa da zaman sojan Faransa. Wani kusa a gamayyar kungiyoyin da ke jagorancin wannan fafutuka, Bana Ibrahim, ya ce za su karfafa matakai.
Kasan mutanen da ke halarta wannan damar jirgi, akwai wanda ke zuwa domin goyon bayan su, nuna goyon bayan su da gwagwarmaya da mun ka tsara na ganin cewa sojojin Faransa sun tahi, amma akwai kuma mun sani wasu da niyyar da sun ka zo da shi shine su bata wannan zaman dirsi. Kenan a gaba za mu kara karfafa aiki tare da ƴan sanda domin mu ciyo kan irin matsalolin da shi shugaba ɗan sandan nan ya ambata.
Tun a ranar farkon kaddamar da zaman na, sai yadda hali ya yi, ƴan ƙasa suka yi ta gargaɗi a dangane da munanan abubuwan da ka iya biyo baya. Jan hankulan da hukumar ƴan sanda ta yi abu ne da ya farfado da muhawara akan halacci da ma salon gudanar da wannan taro.
Horar da Prime Minister ya yi conference ɗin shi, ya kwatanta ma mutane, kada ku je ku ce sojawa, ku je ku ce za ku bugi mutane. A'a, wannan ba gaskiya ba ne. In zawa za mu yi escadri, mu wuni, mu kwana, mu wuni, mu kwana, har turawan nan su tafi su. Wannan shi ne hanya wadda ya zamanto za ta iya hudu Nijar daga cikin kakanaka.
Ina na neman inci ya haɗu da keta inci, wanda sun ka tsara sun kai wannan tunanin na ma a dinga kwana wannan wurin. Ya kamata a ce hukuma ma ta bibiye su, ta bincike su, ta shi menene dalilin su ma da sun ka kirai wannan taro na a dinga tara maza da mata har an kai ga keta haƙƙin dan adam.
A ranar Juma'a 1 ga watan Satumba ne mazauna birnin Yamai suka fara tarewa a harabar sansanin sojan Faransa da nufin amsa kiran kungiyoyin fararen kula da ke gwagwarmayar ganin Faransa ta kwashe dakarunta daga Niger, bayan shudewar wa'adin 2 ga watan Satumba da majalisar sojojin da suka yi juyin mulki ta ɗibawa sojan na Faransa don su fice. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta yanzu kuma ga Zainab da Babaji da rahoto na musamman.
A ranar Talatar wannan mako ne hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta fitar da sanarwar cewa ta fara cafke wasu mutane da take zargi da sacewa da kuma sayar da kayan tallafi da ya kamata a baiwa al'ummar jihar Nasarawa. Sanarwar da ke da sanya hannun jami'in yada labarai na hukumar daga sharkwatar ta DSS Peter Afunanya ta ce matakin nasu ya biyo bayan rahotanni daga gwamnatocin wasu jihohi ne na cewa ana karkatarwa da sai da kayan tallafi da ya kamata a raba wa al'umma. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan gudanar da bincike sun cafke gungun masu laifi a jihar Nasarawa da suka hada da jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta jihar ta Nasarawa da wasu 'yan kasuwa a kasuwar Modern Market Lafiya. Babban sakataren ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon shakatawa a jihar Nasarawa Barista Yusuf Musa yace gwamnati ba za ta lamunci duk wani mahaluki da zai zalunci jama'a wajen saida kayan tallafi ba.
Gona na jihar Nasarawa Engineer Abdullahi Sule ya ji kishin-kishin ne cewar akwai waɗansu kayayyaki na al'umma wadda maimakon a ba waɗanda abin ya shafa an shigar da shi a kasuwa ana sayarwa. To don haka sai ya umurci hukumar 'yan sandan farin kaya na kasa bangaren jihar Nasarawa da su yi bincike. Saboda haka su kuma da suka shiga bincike sai suka a bankaɗo cewar an samu kayayyaki wadda aka ɗiba wa na hukumar ba da agaji na kasa wato NEMA kenan. Shi wannan kayayyakin ko kuma su waɗannan kayayyaki masara ne buhu nan masara da buhu nan shinkafa. Buhun masara 160 buhun shinkafa kuma wato na kilogram 10 din nan kenan 100 kuma da 40 ba wai kayan palliative din da ake rabewa yanzu na gwamnatin tarayya da aka bar wa gwamnatin jihohi da kuma wanda su gwamnatin jihohi kamar jihar mu ta Nasarawa wanda shi gona ya saya ya kara a ba waɗannan kayayyaki bane an kama a cikin su har da jami'an gwamnati wato su storekeeper kenan na hukumar ba da agaji na jihar Nasarawa wadda suka sayar musu da kayan waɗanda suka saya kayan a cikin kasuwar lafiya yanzu suna hannun hukuma. Kamar yadda muka ambata ana buƙatar jama'a domin Allah su tabbatar cewa an sa ido duk wanda an ganshi yana sayar da shi da mai sayan don Allah a yi maza-maza a sanar da hukuma.
Kwanakin baya mutane na korafin cewa tallafin da ita ma gwamnati ta bayar wato kusan za a ce yayi kadan wayan suna ce mudu daya suka samu da sauransu. Kana ga shi yasa wannan karo gwamna ya je don rabon kayan nan da kansa domin ya tabbatar cewa mutane sun samu abin da ya kamata.
Sosai Ajiya Zainab. Waɗannan kayan da mutane suna ce an dan ba su kadan-kadan abu biyu ya faru. Na farko siyasa ne namu na jihar Nasarawa.
An ce siyasa ne ake nufi kenan.
Abinda nake nufi shine abinda ake yayata din nan ba gaskiya bane. Yan hamayya ne sukan je ma kasuwa su dan siyo masara da dan shinkafa su dan zuba a dan gongoni su dauka a hoto a kamera su ta yayata social media. Ainihin binciken da muka yi kenan. Amma abinda ya faru kayan nan da kika ji aka kama waɗannan mutane kayan neman nan su ne fa aka rabe ba ma raba na taimu gudumawa da gwamnatin tarayya ta ba da shi na biliyan 5.5 wadda kowane jiya ta samu biliyan 2 ba. Mutane su yi la'akari wannan taimako da aka kawo gajiyayyu ne aka ce a ba su. Saboda haka dan Allah mu natsu mu tausaya mu taimaki na kasa da mu da suka fi bukata.
Babban sakatare a ma'aikatar yada labarai al'adu da yawon bude ido kenan a jihar Nasarawa Barista Yusuf Musa. To sai dai sabanin cewar kayan na hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa ne da aka adana a jihar don baiwa mabukata. Shugaban hukumar NEMA mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Mr. Eugene Yelong ya shaida min cewa kayan da suka aje a wurin shine irin shuka wanda tuni suka raba wanda ambaliyar ruwa ta shafa a shekarar bara. Mr. Eugene wanda ya amince in maimaita abin da ya fada ba tare da nanadi muryarsa ba yace ba su ajiye kayan tallafi ba hasali ma irin shuka da suka raba sun gudanar ne tare da shugabannin al'umma da jami'an tsaro don haka ba su da masaniya kan kayan da aka karkatar da kuma sayarwa na kuma tuntubi shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Nasarawa barista Zakari Alumaga wanda a lokacin da nayi magana da shi ya shaida min cewa dukkan jami'an hukumar na nan a office ba kama kowa ba Mr. Alumaga wanda shi ma yake amincewa in nadi muryarsa yace suna nan lafiya ba wata damuwa na kuma tuntubi shugaban kungiyar yan kasuwa ta jihar Nasarawa Alhaji Turaki Gamji don jin irin matakan da za su dauka kan yan kasuwa da aka samu da hannu a sayen kayan tallafin
alhamdulillah musamman yanzu muna jira ita hukuma ne ta farin kaya ta kare aikin ta tsakaninta da su a hukumance a gwamnatance sannan kuma mu a kungiyance mu dauka musu ga kwakwaran mataki dangane da irin henti da suke son su dauka shi wa daukakin yan kasuwa a fadin ta wanda mu mun sani mun shaida masu gurbatattun zukata a cikin koko a cikin yan kasuwa su ne suke yin wayan wannan al'amura wanda mu ba za mu yi kasa a gura ba bayan ita jami'an farin kaya ta gama kididdige ta tantance ta yi iya hukuncin ta sannan mu kuma a kungiyance za mu zo mu dauki mataki mu ma mai hukunci irin namu dangane da abin da zai iya zama izina ga wadda suke da niyyar aikata irin wannan ababai koko masu a bayan fage
Tun farko dai wasu jama'ar jihar ta Nasarawa sun yi ta korafin cewa kayan tallafin da suka samu bai taka kara ya karya ba yayin da wasu ma ke cewa a radio suke ji cewa ana raba kayan tallafi Malam Bala Alhaji Sarkin Yagwa yace yanzu ne al'umman yankin sa ke bukatar tallafi saboda barnar da ambaliya ta yi musu
tallafin nan baya zuwa hannun talakawa musamman kin ga yanzu gashi kaman shekarun jiya ambaliyar da aka yi kofin kaura ruwa shiga gidajen mutane waɗansu mutane guda biyu har sun mutu dalilin ruwa ya kamata gwamnati ta dube mu talakawa yanzu kin ga duk abincin su da ina gidan ya lalace ba ta da shi waɗansu katangan su ya rushe dole sa bukatun a basu siminti a dan basu abinci da sauransu kuma duka matsalan gada ne saboda gadan da ina wurin tsohon gadan kuma wannan gadan ya nutsi a kasa tun lokacin ruwa ya zo ba ya iya wucewa
Malama Rode Kefas tace ita dai bata san inda ma ake raba kayan tallafin ba
to mun dai muna ta jin labari gaskiya da zo hannun mu ba kila suna da wadanda suna basu to gwamnati sun yi kokari amma ai abubuwan nan suna bin hanyar da ba daidai ba domin talakawa kamar irin mu talakawa nan ba ma samu ba to ma ganin mu da ya kamata idan za su raba sai su tabbatar kayan na ya iso wuraren da ya kamata ya iso amma idan sun bayar haka yana karasa hanya baya iso inda ya kamata ya iso ba
shi ko Alhaji Adamu Turakin Kireyi ya mika kokon baransa ne ga hukumomi don samun kayan tallafin
to mu ya ana kikanin gaskiya mu ma mu tallafin da aka ba mu a cikin gari kamar da farko da gwamna yazo fada ya gudanar da ayyukan sa na baiwa mutane tallafin din to ana kikanin gaskiya ne martaba shugabanmu na majalisar dattawa na kasa gaba daya sarkin lafiya to yayi ta kokarin kowane dakaci da kowane hakimai ya ba su haƙƙin jama'a su baiwa jama'a to ana kikanin gaskiya wayannan mutanen sun gudanar da ayyukan su duka kamar da aka ce su kai kiri masu yin shi to sai dai abu ne wanda kowa ba zai faru da shi ya ce shi lalle sai ya samu ba to akwai da suka samu akwai da kuma Allah bai sa sun samu amma sun ce jama'a su kwantar da hankalin su kafin nan gaba kadan Allah ya sa za sake wani kowa zai iya samu dai don gurgurdan abin da Allah ya ba shi daman ya samu
a cikin watan Agustan wannan shekara ta 2023 ne dai gwamnatin tarayya ta amince da bada kowace jiha naira biliyan 5 don sayan kayan abinci da tireloli 5 na shinkafa don rabawa al'umma da zumman rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnati ta yi Gwamnatin tarayyar ta kuma amince a raba wa jihohi buhunan masara 40,000. Al'ummar jihar ta Nasarawa dai sun yi fatar hukumomi za su zurfafa bincike don ganowa da hukunta waɗanda ke fakewa da matsayinsu suna cutar talakawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kuma kwallon kafa ta ƙasar Spain ta kori kocin ƙungiyar kwallon kafa ta mata Jordi Vilda daga bakin aiki wanda har an samu sabon coach wa kungiyar sai dai inda cewa kuren coaching sallama da aka yi masa daga bakin aikin rashin adalci ne masharhanta na ganin cewa kuren da aka yi wa coaching na da nasaba ne da abin kunya da shugaban kungiyar kwallon kafar kasar na Spain Luis Rubiales ya aikata na sumbantar bakin yar wasan kwallon kafar kasar Jenny Hermoso ba tare da amincewarta ba a sa'ilin da kungiyar kwallon kafar ta ciwo kofin kwallon kafa na mata na duniya da ya gudana a kasashen Australia da New Zealand tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da Luis Rubiales na tsawon watanni 9 daga harkokin kwallo a gefe guda kuma mata a kasar Spain sun gudanar da zanga-zanga inda suke bukatar da Rubiales din ya sauka kwata-kwata daga bakin shugabancin hukumar kwallon kafa na kasar Spain din yanzu kuma sai batun shirin zaben gwani a fagen kwallon kafa na duniya wanda ake gudanarwa shekara-shekara a kasar Faransa ana kasa da watanni 2 bayanai na nuni da cewa halin da ake ciki an gabatar da sunayen mutane 30 da ake ganin sun cancanta domin daukan kofin daga cikin mutane 30 din ne kuma mujallar kasar Faransa ta kafa wata hukumar alkalai daga yan jarida wanda za su zabo yan wasa guda 5 na gaba-gaba sunayen yan kwallo guda 5 da ake sa tsammanin za su ci kofin sun hada da Lionel Messi dan kasar Argentina da ke buga kwallo a kasar Amurka akwai kuma Erling Haaland dan kasar Norway da ke wasa a club din Manchester City a kasar Ingila akwai Rodri dan kasar Spain da shi ma dai ke taka leda a club din Manchester City a kasar Ingila sannan akwai Kylian Mbappe dan kasar Faransa mai taka leda wa club din PSG akwai kuma Vinicius Junior dan kasar Brazil yana wasa a club din Real Madrid a kasar Spain idan ba a manta ba Karim Benzema shine ya lashe kofin a shekarar bara a yanzu kuma Cristiano Ronaldo ya sake kare tsarin wasan kwallon kafa na kwararru na kasar Saudiya cewa ya zarce na kasarsa wato Portugal a bangaren gogayya shi dai Ronaldo ya koma club din Al Nassr ta kasar Saudiya ne a watan Janairun wannan shekara ta 2023 ya bar club din Manchester United ta kasar Ingila daga ƙarshe za ku ji cewa an kawo ga ƙarshen kikikaka tsakanin hukumar kwallon kafa ta Nigeria NFF kuma coaching kungiyar kwallon kafan Nigeria Super Eagles Mr. Jose Santos Pesero bisa yadda aka cimma yarjejeniya da aka kulla da Mr. Pesero za a zartare kuɗin da ake biyan su albashi kuma ya amince da wannan yarjejeniya zai ci gaba da horar da ƴan wasan Najeriya ni ne Abdulhamid Muhammad daga birnin Bauchi Nigeria
kanzu kuma sai labaran duniya a takaice
in takarar manyan jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su sake daukaka ƙara kan hukuncin wata kotu da ta tabbatar da nasarar Bola Tinubu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Fabrairu inda suka yi irarin cewa an tafka magudi sannan akwai kurakurai inji lauyoyinsu Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP da ya zo na 2 da dan takarar Labour Party Peter Obi wanda ya zo na 3 sun roƙi kotun da ta soke zaben suna zargin cewa komai game da wannan zabe na cike da magudi da kuma gazawar hukumar zabe na tattara sakamakon zaben ta hanyar yanar gizo suna so a tumbuke Tinubu sai dai kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa a ranar Laraba ta yi watsi da kararrakin da suka shigar daya bayan daya a hukuncin da kotun ta dauki sama da sa'o'i 11 Japan ta harba roka mai na'urar hango nesa wadda za ta iya bibiyar gano tushen duniya hukumar binciken sararin samaniyar Japan ta nuna yadda aka harba rokar samfurin HHI daga cibiyar binciken sararin samaniya ta Tanegashima kai tsaye a tashar talabijin
kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan ashirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jira kamar da Chadi wato biyan na safe kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Muhammad Salihu Kauran Namuda bisa rasuwar mahaifinsu Alhaji Salihu mai gyaran agogo wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Litinin da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma ba iyalansa hakurin wannan rashi sannan kada ku manta ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da kuke so ku ji wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika muna nan a Twitter wato X ko Facebook da kuma Instagram duk za ku samu labarai da dumudumin su yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta tani gabatarwa da Fiona Nandudu da kuma Des McConnell da suka taimaka wajen hada wannan shirin sai kuma injiniyan mu ne wato Jumbe Hamza ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin mu na gobe da safe idan Allah ya kai mu.